نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي بتارك البركة مسلاتي أثمان ابن عفان وانا كي ننقدن كيا سيوانا قرينا كانوا وانا يمتشي من البركة نجوماء يومنا شاء تكوس قوة المحرم هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو دار عليه قدر ثلاثين دأكو كما شيكي ديدي دا عشرين دبوكي قوة تكوس شكرا الميلادية تدبو بيدا عشرين دا أولا مجلسي نماكو ماكو وانا مكي تفسير القرآن ميقرما وانا مكي تكين تفسير سورة البقرة وانا شيني دار سمونا الريبيو دا همسن daidai wanda kuma zamu tashi akan aya ta 277 gabanin mu fara karatu akwai rashe-rashe da akai mana a wannan majalisi akwai dan uwa mallam Sabu Aliyu dan Hizba wanda satin da ya gabata nan muka yi masa addu'a ranar Juma'a ba shi da lafiya cewa Allah ya ba shi lafiya to a ranar Allah ya karbi ransa sannan kuma akwai mahaifin a dan uwa da muke tare da shi anan Malam Umar Usman Bello mahaifinsa shi ma ya rasu an yi jana'izar sa jiya da safi sannan har ila yau a yanzu akwai yayan mahaifin dan uwa Alhaji Rabi'u Shu'aibu wanda shi ma muke tare da shi anan yayansa ya rasu Malam Sule da an ya rasu yau gobe insha Allah za a yi jana'izar sa dukan su muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya sa su huta Allah ya yalwata musu makwancin su Allah ya sanya aljanna firdaus ce makomar su Allah subhanahu wataala ya alkinta bayan su Allah ya alkinta bayan su dan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu Allah ya karbi ayyukan su na kwarai Allah ya yafe musu kurakuran su wadanda kuma muke da rai Allah subhanahu wataala ya ba mu cikawa da imani akwai sautul haqq yau kamar yadda muka sanar a satin da ya gabata za a ci gaba da karbar taimakon sautul haqq muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba da lada Allah ya sa a mizani ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin dukiyoyin dukkan ƴan uwa da suke taimakawa da masu son su taimaka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah subhanahu wataala ce innal ladhina amanu wa amilus salihati lalle wadanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai wa aqamus salata suka kuma tsayar da sallah wa atawuz zakata suka kuma bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro tare da su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba bayan Allah subhanahu wataala a baya ayoyin da suka gabata Allah ya ambaci maciya riba kuma abu ne sananne da a ce maciya riba suna da imani wanda yake ingantacce to da ya amfane su da kuma abinda suke yi na cin riba da basu yi ba to anan sai Allah subhanahu wataala sai ya ambaci mu'minai da halin su da kuma ladan da Allah subhanahu wataala ya tanadar musu a babbar hanya ko mafi girman hanyar da za ta sa mutum ya guji riba shine imanin sai ya cika sannan ya tsaya da haƙoƙin wannan imanin mafi girman hanyoyi da za ta raba mutun da cin riba shine cikar imani da kuma tsayuwa da haƙoƙin shi wannan imanin haƙoƙin sa musamman ma tsayar da sallah da kuma bayar da zakka domin sallah kamar yanda Allah subhanahu wataala ya bada labari cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha tana kuma hana mummunan aiki saboda haka idan mutun zai tsayar da sallah yadda take ya bata haƙoƙinta ya kula da rukunanta da wajibanta da sunnoninta da mustahabbanta babu shakka za ta taimaka masa wajen gujewa abubuwan da Allah ya haramta musamman abin da ya shafi riba sannan ita kuma zakka ihsani ne kyautatawa ce zuwa ga bayin Allah wanda kyautatawa zuwa ga bayin Allah sun yi hannun riga da karbar riba mutumin da zai kyautata ma dan uwansa ba zai bashi bashi ba kuma ya dora masa wani abu akai saboda jinkirin da zai yi masa domin riba hakikanin ta zalunci ne kuma munanawa ne ga abokin ga dan uwanka saboda haka kaga mutumin da yake mai fitar da dukiyar sa ya bada zakka yana kula da wannan haƙƙi na dukiya to kuma ba zai sanya kudayinsa a cikin kudin riba ba Allah ce innal ladhina amanu lalle wadanda suka yi imani wato wadanda suka yi imani da abin da ya wajaba su yi imani da shi daga cikin abin da ya wajaba su yi imani da shi akwai imani da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar musu na hukunci hukunci daga cikin wadannan hukunci hukunci akwai hukuncin haramcin riba sannan mu'amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai waɗanda Allah subhanahu wataala ya umarce su da aikatawa waɗannan ayyuka na kwarai dole ne su gino akan ikhlasi wato ayi su dan Allah subhanahu wataala shi kadai sannan kuma su gino akan biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin imani ba zai kafu ba sai da aiki imanin bawa ba zai zama ya tsaya ba sai da ayyuka na kwarai aiki na kwarai kuma ba zai inganta ba sai da imani imani ba zai tsayu ba sai da aiki shi kuma aiki ba zai inganta ba sai da imani saboda haka kuma dole aiki ya kasance ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وبنجي يجي ومن أحسن دينا وهي في كن الدين ممن أسلم وجهه لله كمر ودي ميك كن سجى الله سبحانه وتعالى ميك كي جاء الله شيني يرد لك يتكر الله سبحانه وتعالى ده توحيدي سنة وهو محسن ينامي كوت تاوى كوت تاوى شيني ين أيكي لشرع الله ين أيكي له كنشه كنشان الله واتبع ملة إبراهيم حنيفة يبي الدين النبي إبراهيم وانده كركتشي ودكم وتهنيا تبرنا واتخذ الله إبراهيم خليلا الله يارك إبراهيم أمز أين بدأي وتويك صنصن تبو ترسق الله سبحانه وتعالى كما يبي سنر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولن سوني ركني قدابيو ولن سكي إنغان تأيكي sai idan sun samu ne tare da kowane aiki ake kiran wannan aiki al'amalu salih ya zamana an yi shi da ikhlasi wato an yi shi dan Allah ikhlasi yana nufin kubuta daga shirka ya zanto a cikin aikin nan ba a hada Allah da wani ba mutum ya yi shi saboda Allah sannan kuma a gina shi akan koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shi zai sa mutum ya kubuta daga bid'a domin wanda zai bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bid'a ba wanda kuma yake bid'a to babu shakka yana nisanta sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam to saboda ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da imani sannan da ayyuka na kwarai dan da waɗannan abubuwa a tare suke imani da aiki na kwarai a tare suke domin imani ya kunshi magana ta baki wanda mutum zai furta da kudurcewa na zuciya da kuma aiki da gabobi duka waɗannan rukunai uku su suke haɗuwa su ba da cikakken imani sannan Allah ce wa aqamus salata wa atuz zakat suka kuma tsayar da sallah suka kuma ba da zakka a sallah da zakka ko tsayar da sallah da ba da zakka waɗanda duk suna cikin al'amalus salihat suna cikin as-salihat da Allah ya faɗa a baya Allah ya faɗi ayyuka na kwarai a dunkule sannan kuma aka kebance wato tsayar da sallah aka kuma kebance ba da zakka da ambato wannan shine malume suke cewa aqful khas ala al'am wato akawo abu a dunkule a cure sannan kuma a waro wani abu da yake cikin sa a ambata daga baya wanda wannan yana nuna muhimmancin abinda aka waro aka ambata yana nuna wato fifikon darajar sa akan sauran da ba ambata ba anan an ware su waɗannan ibadu guda biyu ibadar sallah da kuma ibadar zakka domin ita ibadar sallah ita ce a'zamul ibadatil badaniya dukkan ayyukan da muke yi da gabobi sallah ita ce kan gaba shi yasa ta zanto ita ce rukuni na biyu bayan kalmar shahada bayan kalmar shahada babu wani aiki kuma da bawa zai kusanci Allah da shi kamar sallah saboda kaga a cikin dukkan ayyukan da kake yi na bautar Allah da gabobinka babu abin da yake sallah sannan ita kuma abin nan ita kuma zakka ita ce a'zamul ibadatil maliya cikin ayyuka da kake yi na bautar Allah da dukiyarka babu abin da yake ya kai zakka shi yasa ta zanto ita ce rukuni na uku daga cikin rukunan musulunci kuma ya zanto tare da sallah a koyaushe ake ambatan su cewa aqimus salata sai ya ce wa atu zakata yuqimuna salat ce wa yutuna zakat haka Allah yake hada su tare saboda kowanne yana da wato shine mafi girma a bangaren sa sallah ita ce mafi girma a bangaren ayyuka na gangan jiki sannan ita kuma zakka ita ce mafi girma a bangaren ayyuka na dukiya sannan a sallah sallah ihsani ne da bawa yake yi zuwa ga ubangijinsa wato kyautata alaka ce tsakanin bawa da ubangijinsa sallah kyautata alaka ce tsakanin bawa da ubangijinsa ita kuma zakka kyautata alaka ce tsakanin bawa da dan uwansa wannan ihsanun ne ila alhaq shine Allah subhanahu wataala zakka kuma ihsanun ce ila alkhalq to shi yasa aka ware su da ambato anan saboda haka kamar Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina amanu lalle wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai daga cikin ayyuka na kwarai da bawa zai kusanci Allah da shi akwai sallah yanta da sharuddanta shi yasa aka ce suka tsayar da sallah kalmar aqamu abana aqamus sala kalmar iqamatus sala tana nufin tsayar da sallah da sharuddanta da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta da sunnoninta sannan suka bada zakka wato sannan da bada zakka wanda shine su bada wani bangare na dukiyoyin su ga waɗanda suka cancanta Allah ce to waɗanda suke da waɗannan sifofi lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wajen ubangijin su wato suna da lada a wajen ubangijin su aka kirawo shi ajr ajr dan a nuna maka cewa Allah subhanahu wataala ya riga ya labince maka wannan kaza ya maka garanti din sa anan zamu ga abubuwa uku Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wannan gaba wanda duk suke nuna cewa Allah mince maka kakkai wani shakka kakkai wani tababa kada ka ji da wai wannan sakamakon sai an same shi na farko Allah ya kirawo shi ajr an san ajr ajr shine mutum yayi aiki ya jira ladan sa shine ake cewa ujra ba duk mutumin da yayi maka aiki ya wace baka biya shi ladan sa ba roƙonka yake ba ba maula yake ba ba taimako yake nema ko alfarma ba da yayi maka aiki to ya cancanci ka biya shi ladan sa shine ajr shine al-ujra to Allah subhanahu wataala sai ya kira wato sakamakon da zai bawa bawansa mumini mai aiki na ƙwarai ya kirawo shi da ujra dan ka ji cewa tabbas zai baka ma'ana kamar ya wajabta wa kansa cewa wannan ladan zai baka shi saboda haka sai ya kirawo shi ajr sannan ya ce inda rabbihim a wajen ubangijinsu cewa ladan yana wajen ubangiji shi ma wannan zai ƙara sa ka nutsu cewa lalle wannan ladan za a same shi in aka ce yau ka yi wa wani aiki sai ya ce ladanka yana gun wane wane ɗin nan kuma mutum ne mai cinye rumja cike da dukiyar mutane aka ce ka je gurin shi zai biya ka kaga za ka ɗan ji wani abu a ranka kai ya aka yi ka ba shi kuɗi na ka san ko mutumin nan saboda ba mai kirki ba ne ba mai adalci ba ne ce ladanka kudinka da kai aikin ka naje to ka je goma na ka karba wani ka san waye ka bashi kudi na to amma wannan sai aka ce inda rabbihim ladan yana wajen Allah kaga kana da tabbas zaka je ka samu kayan ka cikakke ba abin da ya rabu sannan kuma aka kira ba a ce inda Allah ba sai aka ce rabbi akai idafar sunan Allah ar-rab zuwa ga damirin su masu aiki sune allazina amanu wa amilus salihat aka ce rabbihim ubangijinsu ar-rab yana nufin kulawa mai reno wanda ya halicce ka tun daga babu ya samar da kai ya samar maka rayuwa ya samar maka abin da zaka ci ka sha rayuwarka ta tsaya duk bukatunka na yau da gobe ya samar maka to wanda zai maka wannan kulawar aka ce kayanka yana gunsa ba zaka ji wani abu ba saboda haka sai aka ce inda rabbihim dan a jawo hankalinka cewa shi wannan da zai baka ladan rabbu ne gare ka ma'ana shine daman mai kula da kai dukkan wasu ni'imomi da kake ciki kake fandam a ciki ubangiji shi ya tanadan maka su saboda haka al-karim ne al-jawad ne kuma la yukhlifu Allahu al-mi'at baya saba alkawari to haka tunda har yayi maka ba tare da kai wani abu ba to kaga in yayi alkawari babu shakka zai cika maka wannan alkawari Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu kuma tsoro tare da su kuma za su yi bakin ciki ba wato babu tsoro tare da su game da abin da suke za su fuskanta a nan gaba yayin da suka zo mutuwa babu wani tsoro nan gaba cikin aminci za su tashi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wanda duk suka yi imani ba su gauraye imanin su da shirka ba waɗannan suna da aminci kuma su ne shiryayyu saboda haka babu maganar fargaba a nan gaba a tare da su sannan wala hum yahzanuna ba za su yi bakin cikin abin da suka bari ba a baya bayan mutuwarsu ba za su yi bakin cikin sun bar iyalansu ba za su yi bakin cikin sun bar ƴaƴansu da dukiyoyinsu ba da sauransu saboda haka suna da kyakkyawan sakamako a gurin Ubangiji saboda yadda suka tsaya da imaninsu da ayyukansu na kwarai da kaucewa abubuwan da Allah ya haramta daga cikin haddari ba suka kyautata alaƙarsu da Ubangiji Ubangiji zai musu wannan tagomashi sannan Allah ya ci gaba da cewa
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa zaru ma baqiya minar riba kuma ku bar abin da yayi saura na riba in kuntum mu'minina idan har kun kasance mu'minai fa in lam taf'alu idan kuwa ba ku aikata haka ba fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku saurari yaki daga Allah da manzansa fa in tubtum in kuma kuka tuba falakum ru'usu amwalikum to uwar dukiyarku ta ku ce la tazlimuna wala tuzlamu ba za ku zalunta ba za ku zalunci wani ba kuma ba za a zalunce ku ba bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana a ayar da ta gabata ya bayyana cewa duk wani wanda ya bar riba to abinda ya samu na ta hanyar riba ya riga ya karba ya zama nashi ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ودعونا وأزيزوا مسلق أبنججن سا سيدينا فانتهى سيدينا فله ما سلف تو أبن إرقا يقبات يا زمناش تو باين الله يافت ونا تو ينا يوا عيزة تنشي وباب بمبنشي سكان أبن دمتن إرقا يكرب دا أكتشي يا زمناش da abin da aka kulla yarjejeniya amma bai zo hannu ba ya zaci ce ma ya zama nashi tunda ai lokacin da aya ta sauka akwai abubuwan da an riga akwai basussukan da an riga an gama biyan su saboda haka sun riga sun karbi ribar da take kai akwai kuma yarjejeniyar da suka yi da basussukan da suka bayar lokacin biyan bai yi ba ballantana ai maganar ribar su saboda haka ribar su bata zo hannu ba to kada a zaci cewa da wannan da wannan daddai ne da wanda aka riga aka karba aka ce mutun ya rike ya zama nashi da wanda tukunna bai karba ba amma an gama kullar yarjejeniyar an gama sa hannu akan wannan contract din to ka zaci cewa shi ma ya zama naka to sai wannan aya ta zo dan a kawar da wannan tunanin da watakila zai iya zuwa kwalwar wani Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani aka sake kiran mu'minai da sifar su ta imani saboda me saboda babu abin da zai hana mutum fadawa cikin laifi irin wannan sifa ta imani jin cewa shi mu'mini ne ya yarda da Allah ya yarda da cewa Allah subhanahu wataala yana ganin sa akan duk ayyukan da yake kuma zai masa sakayya akai yana da wannan cikakken imani to wannan imani shi zai masa lazzami shi yasa zamu ga duk inda Allah zai bada doka ta ayi ko a bari yakan bude ta da ya ayyuhal ladzina amanu domin in ka tuna cewa kai mu'mini ne to zaka fahimci cewa wannan umarni da ake baka umarni ne na wani bangare na imaninka shi yasa babu abin da zai kawo saukin laifuffuka irin a bawa mutane tarbiya ta imani a sa musu tarbiya ta tsoron Allah zanto su da kan wato su da kansu suna wato hukunta kansu da kansu kafin ma a zo batun hukunta su to wannan shine babban abin da zai yaki dukkan wani abin da ake shi yasa zamu ga alqur'ani akan wanda yake gina dokokin sa kaga da aka tashi batun batun hana shan giya zaka ga ayoyin ana bude su da ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون لذلك أنا أقول آيوين يا أيها الذين آمنوا لو أن تربية إتشي ببن أبن زي شك كتنغا زي زم كتنغا تكان وتزي ومتل زامي رفعنا وتكين سابن الله الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك إيماني اتقوا الله ku kiyaye dokokin Allah wa zaru ma baqiya min ar-riba ku bar abin da ya saura na riba Allah subhanahu wataala ya jinkirta saukar da riba haramcin riba wato haramcin riba haramta riba yana daga cikin hukunce-hukuncen da suka sauko daga ƙarshe-ƙarshen manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshe-ƙarshen saukar alqur'ani Allah ya saukar da ayoyin haramta riba saboda me saboda mutane sukan ta'allaka da dukiyar su sannan kuma wannan wani abu ne da mutane sun riga sun raja'a a kansa ya zama wata hanya ce ta neman kuɗi wasu sun yi kuɗi akai wasu kuma akan wannan suka taso ita ce sana'ar su saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya jinkirta batun haramta riba har zuwa lokacin da imanin su zai yi ƙarfi saboda in imanin su yayi ƙarfi to da an ce su daina ba zai wahala ba za su daina kun ga sha'anin giya ai haka akai a hankali har lokacin da imanin yayi ƙarfi ba a zo kai tsaye aka ce laraba ku daina shan giya ba saboda giyan nan ta zama ruwan shan su inda kake da randa ko kake da famfo ko fridge a gida kana aje aje ruwanka na shaye-shayenka haka su ma suke aje shaye-shayen su a cikin na giya saboda haka ta zama ruwan su safe da yamma da daddare saboda haka lokaci guda a ce ku daina shan giya wani sai ya ridda akan haka to sai aka bi su a hankali har imanin su yayi ƙarfi ana cewa fa hal antum muntahun sai suka ce intahaina ya rab a lokacin da aya ta sauka ana shelarta ana karanta ta a lokacin gidan Abu Talha ya gayyaci sahabbai Anas shi yake raba giyar a lokacin aka ji mai shelar yana fadar yana karanta ayar nan da nan suka watsar da ta hannunsu aka ɗauki tulun aka damfara shi da ƙasa ya fashe sai ga ci abin nan saƙo-saƙo na madina lungunan madina sai ga shi sun cika da giya kowa ya je hotunansa daga gida saboda imanin ya riga ya abin nan to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya san yadda mutane suke da sha'anin dukiya sha'anin arzikinsu abincinsu saboda haka sai aka jinkirtar da saukar da haramcin riba har sai da imaninsu yayi ƙarfi domin barin wannan ya zanto musu da sauki Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da ruwaya daga Sa'id ibn al-Musayyib shi kuma daga Umar ibn al-Khattab Umar yake cewa akhiru ma nazala min al-Qur'ani ayatul riba, karshen abin da ya sauka na al-Qur'ani ayar riba. Wa inna nabiyya sallallahu wa inna nabiyya Allah sallallahu alaihi wasallam qubida qabla an yufassiraha fad'u ar-riba war-riba. Annabi sallallahu alaihi wasallam an karbe shi kafin ya gama bayanin wannan fuskoki na riba, sai yake cewa ku bar riba, ku bar dukkan wani ciniki ko wata mu'amala da kuke da dardar da kokonto akan ta. Saboda haka wannan magana ta sayyidina Umar tana nuna cewa haramcin riba yana daga cikin karshe-karshen abubuwa da aka haramta wa mu'minai. Saboda haka akan iya jinkirta haramta wani abu duk girman sabon, duk girman laifin a jinkirta shi idan ya zanto mutane sun raja'a akan abu, sun riga sun zukatansu sun rate da waɗannan abubuwa, sai hukuncin ya sauya binne ya yi jinkiri saboda tausayawa al'umma. Domin idan ya zanto al'ummar farko an saukar mata da hukunci ta kasa ɗauka, to wannan zai gadar da wannan raunin zuwa ga al'umma da za ta zo gaba. Yau da a ce an saukar da hukuncin da sahabbai suka ce kai mu ba za mu iya wannan ba, ya zanto ba sa kiyayewa, kana ganin yadda yanzu aka zama din nan, kana ga za a kiyaye hukuncin? Shikenan sai a yi ta hujja ka haba hukuncin da sayyidina Umar ma bai iya ba, hukuncin da su Ibnu Abbas suwaye sun kasa bi, sai ni za ka ce in bi? Saboda haka wannan raunin sai ya yi tasiri har zuwa ga al'ummomin da suke gaba. To shi yasa Ubangiji subhanahu wataala sai ya shirya ma wannan addinin abinda zai sa ya samu sabati, ya samu kafuwa, ya kuma samu dorewa. Shine sai zanto duk hukuncensa sun zo ta yadda za a samu sabati a kansu, yadda za a samu tabbatuwa a kansu. Sannan su kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya musu wata koyarwa da wani horo ta yadda za su zama abin koyi, ta yadda ba za a samu wani abun da za a faki da sahabbai ba a yi ta saban Allah. Saboda haka irin waɗannan hukunce-hukunce sai suka zo a cikin irin wannan tsari domin su samu irin wannan horo, su kuma su zama koyi ga 'yan bayansu. Saboda haka sababin riba, abin da yake jawa a riba shine hadama da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam da ita, hadama ta dukiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam da hadama da san ruwa, ƴan kaman abin da yake hannunsa, wa uhdiratil anfusu shuh, a ce an sa wa rayuka wato tsananin ruwa. Haka nan Ubangiji yana cewa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna almala hubban jamma, kuna cin gadan marayu ci wato mummunan ci, aklan lamma mummunan ci, wa tuhibbuna almala hubban jamma, kuna san dukiya so mai tsanani. Haka Ubangiji ya sifanta ɗabi'a ta ɗan adam, wa innahu li hubbil khairi la shadid, ɗan adam mai tsananin san dukiya ne. To saboda haka kafin Allah subhanahu wataala ya saukar da haramcin riba sai ya zare wannan tsananin wato hadamar dukiyar daga zukata, sai ya cire wa sahabbai waɗannan abubuwa ta wace hanya? Ta hanyar shar'anta musu zakka da sadaka da ihsani. Saboda haka aka ce a dukiyar mutum in ta kai wani nisabi ta shekara zai fitar da zakka dole ga waɗanda zai ba wa wane da suwane. Aka saba da wannan, ya ce kuma ga sadaka, ku ba wa Allah bashi mai kyau, aqridullaha qardan hasana, ku ba wa Allah kyakkyawan man zal ladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu adha'afan kathira. Aka kwadaitar da su akan su ce da duke su su yi alheri, su yi ihsani, kaga wannan zai rika cinye cutar tsananin kankamu da ruwa daga zuciya, zai rage kaifinta da dafinta daga zuciya. To kaga in hukuncin riba ya zo ba za a sha wahala ba. Saboda haka wannan shiri da Ubangiji subhanahu wataala ya yi shiri ne na a haramta musu riba, kuma aka zo aka haramta daga ƙarshe, kuma duk suka bi. Allah subhanahu wataala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, wato kuka bi abinda Allah ya umarce ku da shi, kuka bar abinda ya hana ku, ittaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah, wa zaru ma baqiya min ar-riba, ku bar abinda yayi saura na daga riba. Wato abinda yayi saura na riba shine dukiyoyin da kuka riga kuka ba wa mutane rance, kuna jiran lokacin biya yayi ku dora ribar ku akai, to ku bar su. waɗanda kuka karba can Allah a baya yace falahuma salafa wannan ka je ka ci ya zama halal malaka ne a mari'a amma abinda bai riga ya tabbata ba bai nuna ba bai zo hannunka ba to ku bar shi shine zaru ma baqiya min ar-riba ku bar abinda yayi saura na daga riba kaga idan an hana su su karbi abinda yayi saura na daga riba wanda suka riga suka yi kulla yarjejeniya kaga min babu aula wanda da ban can ba amma kulla ba kada a kulla idan ya zanto wanda aka kulla ma aka ce tunda bai zo hannu ba to ka hakura ka ji tsoron Allah ka bashi kaga kuma ba za ka zo ka kulla daga baya ba saboda haka falahu ma salafa ana nufin ma salafa qabduhu qabla at-tahrim abinda ya riga ka karba kafin haramci banda abinda baka karba ba wannan wajibi ka bari Allah ce in kuntum mu'mini idan kun kasance mu'minai idan kun kasance mu'minai wato in kun kasance da gaske kuke ku mu'minai ne fadar cewa ku mu'minai din da gaske kuke to ga doka ta Allah ku bita wanda yana nuna maka tasirin imani wajen bin Allah wato in har mutum mu'mini ne to zai yi kokarin kiyaye dokar Allah ma'ana idan ya zanto ba mai kiyaye dokar Allah ba to akwai magana a cikin imaninsa maganar cewa yayi imani wataƙila da fatan baki ne amma imanin bai ratsa zuciyarsa ba amma inda har kun yi imani to imanin nan yana da tasirin da zai gadan muku da takawa takawa kuma za ta yi tasiri wajen kabar dukkan abin da kake yi wanda ba mai kyau ba sannan takawa za ta yi tasiri wajen wato rage maka kaifin hadama da kwadayi saboda haka babu yadda za a yi shiddatut tama wa quwwatul iman la yajtami'an ya zanto kana da karfin imani kuma kana da tsananin kwadayi tsananin hadama san kai rubu ciki da dukiya wannan ba za su hadu ba saboda haka idan har da gaske ku mu'minai ne to wannan hadamar sai ku hakura ku batta shi yasa ya ce wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin saboda haka daga cikin sharadin imani takawa shine kiyaye dokokin Allah daga mafi girman takawa yana daga cikin mafi girman takawa kuma tarkun riba barin karban riba saboda haka kaga wannan wani abu ne da zai kara zaburar da su ci in ku mu'minai ne masu takawa to ku bar riba su kuwa duk abin da zai zanto ya shafi imanin su za su hakura da shi ko menene shi in dai ya shafi imanin su to ko menene za su hakura da shi a wasu ruwayoyi ana cewa wannan aya ta sauka game da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da wani mutum daga kabilar Banu Mughira sun kasance suna wato hadaka cikin sha'anin kasuwancin su a jahiliya suna bawa mutane bashi da riba suka bawa mutanen thaqif mutanen ta'ifa suka ba su bashi akan cewa in lokacin biya yayi za a ƙara musu lokaci don su ƙara wani abu a cikin wannan kuɗi mutanen da suka ba su ne Banu Amr ibn Ubayr to sai musulunci ya zo ya zanto kuma sun riga sun ba da dukiya mai yawa wacce suke sa ran za su samu ribar da za ta hau kansu ta yawa sai wannan aya ta sauka cewa to an haramta riba don haka ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa ribar da take hannun mutanen nan duk yawanta ku hakura ku batta saboda haka Allah subhanahu wataala ya haramta musu wannan saboda haka wannan ayar tana nuna sauki wajen mutum ya ci dukiyar da ta riga ta zo hannunsa ko kuma halaccin dukiyar da ta zo hannunsa kafin a saukar da ayar ko kuma yana yi bisa mai zama mai laifi daga baya yin tunanin tuba to abinda ya tara wannan ya zama nashi amma abinda bai karɓa ba duk wani akadin da yayi wanda bai riga ya karɓa ba to na haramun ne kuma ya je ya ce a bashi sawa'un lokacin biyan yayi ko lokacin biyan bai yi ba saboda matukar ka san abu haramun ne to ya zama wajibi ka guje shi bai halatta ka karɓi wannan abin na haram ba ko da kuwa shi wanda ka ba wa bashin ya yarda ya amince zai kara maka ka ce to ai yadda yardarsa ne ba wani abu ne yi masa na tilas ba ba tirsasa shi ne ba da yardarsa ne da zaɓinsa ne da zaɓin kansa ne shi ya ga dama zai bayar ko da wannan ba zai halatta ka karɓa ba kamar yadda mutum ba zai ce yayi zina saboda wanda zai zina ta yarda ba ko ta ce ai da yarda shi ta yi zina da shi wanda duk ba zai yi abin haka nan rashawa sai ce ya karbi cin hanci ce to ai shi yadda ya bani na matsa masa wanda duk ba zai halatta masa karbi cin hanci ba to duk wanda yayi wai kulla wata harƙalla da wani wanda ta kunshi riba ta kunshi riba to a ka'idar doka baya halatta bayan ya san haramcin riban ya mayar masa da kudin ribar wato ka karbi bashin wani akan cewa in ka tashi biyan sa zaka ƙara masa da sunan riba to sai ka ji wa'azi ko ka ji haramcin abin to baya halatta in ka tashi biyan nasa ka ƙara masa abin da ya cancanta shine ka bashi uwar kudin sa wala kum ru'usu amwalikum ka bashi uwar kudin sa amma idan ya zanto zai kai ka gaban alkali alkalin kuma azzalimi ne zai matsa maka sai ka biya shi kudin ruwan sa ko ya daure ka ko a maka bulala ko a kwata da karfi to in kaga za a zaka shiga cikin wata wahala zaka shiga wani cikin wani hali na ko na abin nan na wahala to wannan kana iya bashi kamar rashuwa ce kamar cin hanci ne wani rike maka haƙƙinka ne amma ya ce ba zai saka maka ba dole sai ka yi masa wani abu ce sai ka ba da wani ɗan ihsani ba zai ce maka cin hanci ba ce sai ka ɗan ba da wani ihsani kai ma sai ka ɗan yi wani abu ga ba da na goro ba fa goron zai ci ba to idan ya zanto haƙƙinka ba zai fita ba sai ta haka in ba haka bai cutar da kai to babu laifi kai ka bashi saboda haka shi kuma ya cuta balbal shi da Allah to haka nan idan ya zanto ka karɓi bashi da wanda wani da riba ka je ka bashi kudin uwar kudin sa yace shi sai ka biya shi ribar kuma kaga cewa zai cutar da kai bayan yayi maka barazana ta gaske ko ka ga ma dahir da idanka an kai ka gaban hukuma to wannan sai ka mayar masa ka bashi abin baka da laifi anan ka bashi ne bi niyyatil khalas min ash-shar dan kai ku fita daga sharrin sa kai daf'is su ka kawarwa da kanka cuta sannan Allah subhanahu wataala ya ce fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi idan har ba ku daina aikata haka ba idan har ba ku daina aikata haka ba wato ba ku daina mu'amala da riba ba ba ku daina cin riba ba fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi to ku saurari yaki daga Allah da manzansa anan fa'adhanu akwai qira'a guda biyu mutawatiratayn akwai qira'ar Hamza da Abi Bakar fa'adhinu bi harbin min Allah wa rasulihi fa'adhinu daga adantuhu uzinuhu ma'ana ku sanar da wasu ma cewa ga yaki nan tsakaninku da Allah da manzansa ba wai ku sani ba wasu ma ku sanar da su cewa akwai yaki tsakaninku da Allah da manzansa fa in tawallaw fa qul adantukum ala sawa idan kuka ba da baya ka ce na sanar da ku da mu da ku akan abu daya shine tawari akwai qira'a sauran makaranta da suka ita ce wanda da muke karatu da ita fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli anan kamar umarni ne ku zamo a shirye kunu ala ilmin bi harbin min Allah wa rasuli adhanu muta'addi ne amma fa'adhanu umarni ne na ku sani akwai yaki tsakaninku da Allah da manzansa saboda kamar a ce ku saurari yaki tsakaninku da Allah da manzansa fa in lam taf'alu ma'ana idan ba ku bar abin da ya saura a hannun mutane na riba ba kuka kika yadda ku karbi uwar kudi kuka ci gaba da harka ta riba duk da kun ji cewa haramun ce to Allah ce fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli ku saurari yaki daga Allah da manzansa ma'ana ku tabbatar da cewa akwai yaki na nan tsakaninku da manzansa wannan babu shakka tawa'udi ne wato narko ne alkawarin narko ne mai tsanani alkawarin rauko ne mai tsanani, alkawarin yaki da kisa daga Allah da kuma manzansa. Shi yasa Ibn Abbas ya fassara fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulihi, yace fastaykinu bi harbin min Allah wa rasulihi, ku tabbatar ku ci da shakka akwai yaki tsakaninku da Allah da manzansa. Saboda haka mai cin riba muharabun ne min Allah wa rasulihi, sannan muharibun ne lillahi wa rasulihi. Wanda duk yake cin riba, wanda yake mu'amala da riba, to Allah da manzansa suna yakar sa, shi ma kuma yana yakar Allah da manzansa. Wanda zai ci zai rukuma da Allah, ina zai sa kansa? Ina zai sa kansa? Sannan a ranar gobe kiyama, ranar da ake cikin tsoro da fargaba da tashin hankali da bakin ciki, a ranar kuma za a riƙa yi masa shela ana cewa ya fito su kwara da Allah. A ranar da ake cikin fargaba kowa yana nafsi nafsi, Allahumma sallim Allahumma sallim. A ranar shi kuma mai cin riba zai ji ana kiransa ya fito, ya fito ya ɗau makaminsa su buga da Allah. At-Tabari da Ibn Abi Hatim, Tabari a cikin tafsirinsa, haka na Ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa, su ruwaito daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala an, yace yuqalu lahu yawmal qiyamati, yuqalu yawmal qiyamati li akilir riba khudh silahaka lil harb. Ranar gobe kiyama za a ce wa mai cin riba, dauko takobinka ku buga da Allah. Ranar da kowa yake neman Allah ya kawo masa dauki, shi kuma zai ji ana kiransa cewa tofa ranar bugawa da Allah ta yi, sai ka fito. Wa hadha min ashadd anwa'i at-tahdid, ko ashadd at-tahdid wa a'zamu al-wa'id, babu narkon da yake wannan, babu tsoratarwar da ta kai wannan girma. Abu uku ne Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su da yaƙar Allah da manzansa, su uku ne da cin riba, ta'amuli da riba, Allah ya sifanta shi da yaƙi da Allah da manzansa. Sai kuma abinda ya zo cikin faɗar Allah, innama jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim. Allah ce lalle innamal ladhi, kawai sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa, waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa, wa yas'auna fil ardi fasada, suke yaɗa barna a bayan ƙasa, sakamakon su kawai an yuqattalu, a karkashe su, aw yusallabu, ko a gicciye su, aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, ko a yayyanki hannayensu da ƙafafuwansu a tarnaƙi, aw yunfaw min al-ard, ko a kore su daga ƙasar. Allah ce zalika lahum khizyun fid dunya, wannan wulaƙanci ne gare su a duniya, walahum fil akhirati 'adhabun 'azim, a lahira kuma suna da azaba mai girma. Saboda haka kaga waɗannan abubuwa guda uku, cin riba da as-sa'yu fil ardi fasadan da kuma qat'u at-tariq, wato mutum ya zanto mace riba ne, ko kuma mai yaɗa barna a cikin ƙasa, ko kuma mai fashi, mai ta'addanci, mai tare hanya ya kashe mutane, ya sace mutane, ya kwaci dukiyarsu, ya yi musu fashi, ya razana su, ya kwashe su, ya yi dinafin ɗinsu. Waɗannan shi ne as-sa'yu fil ardi fasadan, su ne Allah subhanahu wata'ala ya kirawo su masu yaƙi da shi, masu yaƙi da manzansa. Banda waɗannan babu wani laifin da aka kirawo shi da irin wannan sifa, da irin wannan sifa. A kirawo abu da yaƙar Allah da manzansa, a ce sana'arka shi ne yaƙar Allah da manzansa, kana harka da riba, kana yaƙar Allah da manzansa, kana fashi, kana yaƙar Allah da manzansa, kana tare mutane da makami, ko a cikin gari ne ka tare mutum da makami, ka kwace wayarsa, namiji ko mace ko yaro, yaƙar Allah da manzansa ne. Kana satar mutane, kana neman kuɗin fansa, yaƙar Allah da manzansa ne. saboda duk wannan suna cikin as-sa'yu fil ardi fasadan yada barna a bayan kasa. Allah subhanahu wataala ya sifanta da wannan cewa duk mutumin da ya hana mutane sakat da ta'addancin sa to da shi yake yi ya jira ya ga ranar haduwar su da shi. Ibn Abbas shi yasa malamai suka ce riba riba akbarul kaba'ir ba'da shirk, bayan shirka da Allah babu laifin da yake riba, kuma bayan shirka da Allah babu laifin da yake girman riba. Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana an tushtara thamaratu qabla an tut'im, a sayar da kayan amfanin gona kafin su dauko nuna. Annabi ya hana wannan. Sannan yace idza zahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, yace idan mutane suka bayyana zina ko zina ta bayyana da cin riba a cikin mutane a cikin wani gari a cikin wata alƙarya to waɗannan sun jawo wa kansu azabar Allah. Ibn Khuwais Mandad ɗaya daga cikin malaman Malikiya ne yana cewa da mutanen wani gari za su haɗu musulmi ne su haɗu su yi ittifaki akan cewa su a garin su riba halal ce, babu wata matsala, halattacciyar hanya ce ai mu'amala da riba, to wajibi ne ga imam na musulmi ya yaki wannan garin saboda sun yi ridda, saboda mai sun halatta abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ya kuma yi wannan wato mummunan alkawarin narku ga wanda yake aikata shi, su suka halatta shi. Saboda musulmi a ƙasar nan ba shi da wani gata, ga shi dai dukiyar ƙasar ce taka ce, kuma ƙasar nan constitutionally an ce kana da right din addininka, duk wani abin da zai ci karo zai takura maka a cikin sha'anin addininka ba yadda a musguna maka a kansa ba. To dukiyar ƙasa kuma an san haƙƙi ce ta dukkan 'yan ƙasa, a ce kai za a fito da wata hanya da aka san cewa addininka bai yadda ba, a ce ta haka za a baka in kana so, ma'ana ko dai ka keta alfarmar addininka ka amfana da abin ko kuma a hana ka. Wannan saba violating ne na right ɗin ɗan ƙasa, an saba ma an shiga haƙƙin ɗan ƙasa. Kamar yau ne a ce za a baka kuɗin amma sharaɗi ne ka yi kasuwancin giya da shi, a ce za a baka rance amma da sharaɗin giya za ka yi kasuwanci. Kaga ai an sa maka wani sharaɗin da aka san cewa a addininka ba yadda za a yi, menene dukiya menene duniya akan addininka, sai ka saki addininka saboda ka samu bashi, za ka yadda ka rasa ranka akan addininka saboda menene, za ka saboda wani bashi ka yadda ka ajiye addininka. Wannan tsoratarwar da Allah ya ta yi a cikin Alkur'ani, kai ka toshe kundinka ka karɓa abinda ma Allah zai rushe albarkar da take ciki. To kaga ana zaton cewa za a yi nasara, saboda an ga hatta ƙasashen arnan ma zalla su ma sun ba musulmi irin wannan damammaki, amma a ƙasar da ake ganin musulmi wasu ne majority ko ake kwansu, amma kuma yawan ya zama na banza, ba za mu iya kwato duk kankantar rai ɗin mu ba za mu karbe shi. To shi ne yake cewa law anna ahla baladin, da mutanen wata ƙasa za su haɗa baki su ce su sun halatta riba kanu murtaddin, to duk sun yi ridda, wal hukmu fihim kal hukmu fi ahli ridda, hukuncin su hukuncin waɗanda suka yi ridda. To wa in lam yakun dhalika minhum istihlalan jaza lil imam muharabatu, yace to in ma suka haɗu suka ce mun ba da damar a yi mu'amala da riba amma ba wai mun ce halal ba ce, mun yarda haram ce amma mu muna ganin akwai buƙatar ta saboda tattalin arziki, in ba haka ba sai a binmu a baya kaza kaza kaza, suka ɗauko su ƴan shubuhohinsu na shirme suka ce da shi ne za su halatta wa kansu ko kuma za su ba wa kansu damar cin riba amma ba su halatta ta ba. To shi ne yace jaza lil imam muharabatu, ya halatta ga shugaba ya yaƙe su. yace ala tara anna allaha qad adhina fi dhalika baka ga allah ya shelanta haka ba yace fa adhanu bi harbin min allahi wa rasulihi allah shi ma ya daura dabar yaki da su malik to alhamdulillah an yi nasara kuma daman abinda muke tawakkuli kenan abinda muke tawakkuli kenan cewa musulmi su samu wannan damar saboda yawan mu kuma dukiyar kasa ce kowa ya kamata a bashi haƙƙin sa duk da cewa ba cewa akai dan an baka bashi kuma dole kai kuɗi ba dole kuma ka fita daga talauci kamar yadda ake zato suna ganin akai babba da bashi shikenan kuɗi kuɗi zai ba dalle ba dai Allah shi yake inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir arziki yana gurin Allah subhanahu wataala fabtagu inda Allah rizq ku nemi shi gurin Allah to amma dai tunda dan adam dai yana dai son wanda huli hubbul khairi la shadid shikenan inda za a baka bashin ba interest din ka karba amma ka tabbata ka mayar ka dauka in ka karba ka cinye ka ci banza dan wasu suna karan kudin gwamnati kudin su ne saboda ka ko sacewa suka yi sun saci halal da ko wanda yace ai kudin gwamnati ne ka karba dama naka ne hana ka suka yi wannan ba hujja bace gurin Allah dan wani yayi zalunci da kudin gwamnati kai in kai ma ka shiga ka zama shi ajin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da suna nan inna rijalan yatakhawaduna fi malillah fan naru haula bihim su mutane suna nan suna fadam fadam a cikin dukiyar Allah in aka ce dukiyar Allah shine al amwalul amma al malul am shi ake cewa amwalullah dukiyar Allah suna cin yadda suka ga dama suna rubda ciki Allah ce wuta ta fi cancanta da waɗannan saboda in ka karbi dukiya ta jama'a aka ranta maka a ciki kuma ka cinye to ka kazata cewa ka ci banza Ibnu Bukayr yake cewa wani mutum ya zo gurin Imam Malik Ibnu Anas yake cewa ya Aba Abdullah naga wani mutum ya sha giya yana talayi yana ta tsalle wai zai kamo wata da naga halin da yake ciki na hauka saboda giyar da ya sha sai yace sai na yi rantsuwa da sakin matata in dai akwai wani abin da yake shiga cikin dan adam da yafi giya shar yake cewa na yi rantsuwa da cewa matata ta saku akan cewa babu wani abu da yake shiga cikin dan adam da yafi giya shar ma'ana ya yi rantsuwa da saki akan cewa babu wani abu da ya kai sharrin giya da dan adam yake sha a cikin sa to shine yanzu yazo yake tambaye Imam Malik ya wannan rantsuwar ko ya wannan sakin da yayi ya saku shine Malik yace ka je sai nayi tunani kashe gari ya dawo yace tambaya ta tajiya Malik yace je ka sai na sake tunani ya sake dawowa kashe gari Malik yace da shi matarka ta saku saboda na duba littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ban ga wani abu da ya kai sharrin riba ba domin Allah subhanahu wataala yayi sanarwa da yaki da masu cin riba yace to wannan ya nuna cewa cin riba ba yafi abin da ka gani na shan giya saboda ka kai rantsuwa ba taka ta san sunna ta zo da nassoshi da dama waɗanda suke nuna wato tsoratarwa akan sha'anin riba da ta'amuli da riba za mu tsaya anan sai a sati na gaba insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ba lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi